أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها النار أعاذنا الله وأعاذنا من النار. يوم مصر البركة كسر نيسا من يدعال همضا دماتا أسملكي دوان دعاتي المملكة لك النعمة جيسور عزيز المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم نعوه جاء وتا karar hijira ta 1443 wanda ya kama hudu ga wata na abdul ulum shekara 2022 miladiya idan tarihi ya tabbata haihuwa isa dan maryam alaihi wa salam. Yaddar Allah bayan gabatarwa da ta gabata jiya yau karatu zai kankama kamar yadda aka ba da sanarwa jiya daga kan aya ta 59 a cikin suratul a'raf sura ta 8 sura ta 7. Da yake ba mai nisa sosai ba, ya kamata mu sake jin maudu'in wannan sura domin zai haska mana inda muka sa gaba bayan ya tuna mana inda muka rubu. Kamar yadda bayani gaba da suratul a'raf sura ce ta 7 a cikin jerin surorin alqur'ani, kuma sura ce makkiya, ma'ana sura ce da ta sauka kafin hijirar ra'ayin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sura ta ɗabi'arta da al'adarta da iliminta da saƙonninta suna kamanceceniya ƙwarai, ko suna kan usulubi 100% na surorin da aka ɗaukar kafin hijira. Kira zuwa ga mawdu'i na aƙida, tabbatar da ubangijintakar Allah da kaɗaitarsa da kuma cancanta da bauta, sannan na gargadi musamman ga wanda suke mai da al'amuran ga waɗanda ba Allah ba cikin al'amuran su na duniya da na lahira wannan zai ja musu halakar duniya da lahirar gaba ɗaya kuma surar ta magance matsalar cewa da ƙarya da gaskiya kullum cikin karawa da juna don haka ma surar ta fara da bayanin maƙasudai na bayanin girman littafin Allah da alƙawari da Allah ya fiye mummunai na gaskiya cewa zai hore musu da kuma batun ƙasar da manzanci na manzon Allah ta sallam ga jama'a ta ja hankali zuwa ga bayanin ni'imar halittar ɗan adam wanda da ba a halice shi ba duk abin da Allah ya tsara na ni'ima ba zai haɗu da shi ba tun daga halitta tun na farko uban ƴaƴan adam gaba ɗaya shi ne adam zuwa karramawa da Allah ta'ala ya babban ganin ɗan adam daga cikin halittunsa sannan surar ta ja kunne ta tsoratar ta yi gargaɗi da kashe ni game da makircin shaitan wanda duk darajar adam da matsayinsa bai kubuta ba daga makircin shaitan surar ta zubo karatu mai yawan gaske a cikin kissoshin annabawa kamar yadda yau za mu fara daga annabin farko wanda a surar ta ambata kuma manzon farko kamar yadda malamai suke faɗa Allah ya saka mu da kai sannan surar ta nutsu sosai kwarai a cikin kissar masu yawa daga cikin wato su a annabawa din sannan ta koro mana bayani abin da ya gudana tsakanin su annabawan da aka turo da kuma jama'a an ta gwagwarmaya an ta kara kaina an ta ɗauki ba da bi an ta kai goro da mani ai dai ana ƙoƙarin ta danna gaskiya ta murƙushe ta sai amfani da duk damar da suke ganin suna fita ko dai yawa ko ƙarfin mulki ko ƙarfin kasuwanci da tattalin arziki ko kuma kallon inda gaskiya ta ɓullo wani wuri ne abin rainawa a cikin al'amarin yau da kullum amma kuma wannan bai taɓa taimakon ƙaryar ta kai labari ba a kowane lokaci sun samu da cikin kitoshin annabawa sannan surar har wa yau ta rubuce kuma ta taskace a matsayin kayan tarihi na sakamakon masu ƙaryata umarnin Allah masu yi ma dokokin Allah zanga-zanga da tawaye su ƙibin su su ƙibin shirar wanda annabawa suka zo da ita sannan surar ta keɓe bayani musamman zuwa ga wa'azin da zai wa mushrikai yadda suka canza addini mai sauƙi addinin tauhidi addinin aƙida suka koma kwaikwayon gargajiya da hanyoyin shirka ta buga misali dangane da abin da Allah ta'ala ya bayar wa wannan al'umma na ayoyi amma shaitan ya lallabo ya wato yi wasa da hankalin wanda Allah ta'ala ya bai ma ayoyin wani bawan Allah ne can muna tafiya za mu tafi kirkinsa wanda Allah ta'ala ya ba shi ilimin al-taura ko ilimin injila kuma ya shahara a matsayin malamin wannan littafin yana karanta shi inda zai yake so ya karanta da ka amma shaitan ya laba koko ya sa masa kusa irin da girman kai ƙarshe wannan malami ya rinji daga wannan littafin da aka ba shi kuma ya koma shi ne ma yake ma shaitan jagora Allah ya kiyaye mu wannan yana nuna idan Allah ya maka nema ta ilimi to kai iyakar abin da kake iyawa da addu'o'inka da ikhlasinka da neman taimakon Allah da tsayawa tsayi irin na daga ka ji ka kare wannan ni'imar da Allah ta'ala ya maka don ba ka da wata ni'imar da kake da sannan a ƙarshe za mu yi can surar ta ƙari da batun tabbatar da tauhidi da kuma yin gaɗe ga dukkan wanda ya bauta samu abin da zai iya amfani da shi ko cutar da shi ba wato wani Allah kenan komai matsayinsa wasu sun bauta ma duwatsu wasu sun bauta ma gumaka sun ɗauke su a matsayin abaibaishinsa tare da Allah wanda Allah ya girma ya ɗaukaka barin waɗannan abubuwan gaba ɗaya shi shi kaɗai ne wani da guda biyu kalabu wanda ya halitta dukkan abubuwan halitta ciki har da gumakan da mutane suke bauta ma kuma shi ke sanada majinjiyar mutane da makomar su da aka bisa wannan tunatarwa ko waiwaye a dan tafiya sai baba malam hayyan da fara karanto mana daga aya ta 59 fadin Allah subhanahu wataala
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم أخاف عليكم عذاب يوم عظيم
لقد أرسلنا نوحا الله جاء حقيقة من أيكون من أيكيش إلى قومه زوا قومتا ننسى دن تبتد أفور هكا الله أنفاني دا ودنسو سلوبي قدابيو نكره مغانا akwai dai lam na rantsuwa yace la sannan kuma akwai kad na ta hakiki yace kad sannan ga fi'ili madi duka wannan suna tabbatar da hakan ka au ba hasashe bane ba shafa labari shine bane ba Allah ya turo wani manzo daga cikin manzannin da ya turo mabazu a gabayansa wannan manzon mai suna Nuhu kuma kamar da nake malamai sun haɗa kan cewa Nuhu shine manzo na farko dan ya karkato da zukatan bayan Allah da suka rikide suka koma mushrikai bayan aqidar tauhidi ya dawo da su zuwa ga tauhidi domin tauhidi shine asali kuma shine gaskiya kuma nan ne tudun mun tsira shine ya ce ila kaumi ne mun turo shi zuwa ga mutanensa da ya zo faƙana sai ya ce ya kaumi ya ku mutanena ubudu llaha ma lakum min ilahin ghairu ubudu ta ma Allah ba ku wani abu ba ku da wani abin bauta baitin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne ɗaya abin bauta shine abin bauta a sama shine abin bauta a ƙasa shine abin bauta da shine abin bauta yanzu shine abin bauta nan gaba babu wani abin bauta sai shi inni afahu alaikum azaba yawmin azim haqiqa ina ji muku tsoron azabar wata rana wadda take mai girma wadda za ta tabbata ga dukkan wanda ya koma ga Allah ba da tauhidi ba duk wanda bai riki Allah shi dai a matsayin abin bauta ba to ko ba dade ko ba jima watan wata rana akwai wata azaba da za ta afku a ranar kuma azabar ba kankanuwa ba ce don haka nake muku gashedi nake jan hankalinku nake isar muku da wannan sako da umarnin ubangiji subhanahu wataala abin da ya shafi bangaren luga a takaice malamai suka ce da Allah subhanahu wataala ya ce ma lakum min ilahin ghairu shi wannan lafazi na ghairuhu kana iya karanta shi da rubu'a kamar yadda malam ya karanta mana kuma kana iya karanta shi da kisra kamar da wata kira'a ta zo da kisra din don haka ana iya cewa ma lakum min ilahin ghairihi sai ya zama kai tsaye ya ba da badali na ilahin kenan amma idan an karanta da rubu'a sai ya zama an kalli mahallin ilahin domin ita ilahu din dama tana mahallin rafa'a ne saboda mubtada ce mubtada ko da'imin marfu' to sai harafin jarra na ziyada sai ya shiga kan wannan ilahu din sai ya zama min ilahin dan ta'kidin wannan lafazin na ilah sai ya zama wannan harafin jarran za'idin ya yi ma wannan ilahu lafazin ilahu kisra to abinda zai sufanta shi gaba ya iya kallon asali me asali al-mubtada marfu' ilah marfu' ne a tiyakin mahallin amma kamar da bayani ya gabata kayan aro ya zo ya yi tasiri min ta ziyada ta yi tasiri ta mai da marfu ya zama majruri karhi da yaji saboda ila ghairuhu za ta iya zama ghairuhu
nazaran ila al-asli kuma kana izma ghairihi nazaran ila al-ittiba' mubasharatan Allah ta'ala ya taimake mai sa mu dace kun ga ina matsalar wannan sako ba ya da wata matsala gaskiya ce annabi Nuhu ya gaya mu ko bauta ta mu Allah shi kadai ba ku da wani abin bauta bankin Allah ta'ala kuma abin da yasa nake gaya muku wannan domin hakika ina ji muku tsoron azabar wata rana mai girma ranar kanta rana ce mai girma idan azimin ya zama kamar yadda ya zo majaruri ne ya zama wato sifa ce ta yaumin din azaba yaumin azim ina ji muku tsoron azabar wani yini mai girman gaske ne yana da matukar hadari inda bai da magani bai da rigakafi kuma bai da wani gata sai tauhidi da aka kulki tauhidi tun daga nan kafin zuwan wannan rana ta tare da rashin hadarin wannan sako da kuma fitowar sa fili amma bari ma jin masu fada a ji na wannan gwamnati asharafu kenan da al-akabir wata an suka ba mu Allah rahma
قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين
قال الملأ سمعنا من قومه إذا سمعت أن ننوه لأكا تولوش زواغ ليش تولوه فتد زواغ عند شركة زواغ توحيد ليخرجهم من الظلمات إلى النور da an zuwa ga banu duk da saukin musulubin da ya zo muku da kuma fitowar ma'anar a fili me suka ce mashi inna lanaraka fi dhalalin gaskiya nuhu muna ganin ka a cikin wani irin fata mubin fatan a sarari da jin irin wannan maganganu naka da jin irin wannan kalmomi naka ya nuna kana da matsala ba daidai kake ba kokolonka ta samu matsala ba akan sai ki kake ba kuma baccewarka a fili take don Allah ka ji rashin rabo irin na waɗannan mutane al'adar mushriki kenan dama ya riga ya kunkuɗi shirka ta cika masa ciki banda ita ba abin da yake gani ba abin da yake kuma tunani don haka yana cikin halaka na ƙarshe amma ganin kansa yake shine wayayye shine daidai wai annabin Allah ne shine yake cikin fata sai Allah wadanna ka dai ya lalace to daga nan mai faru Nuhu ya ansa wannan zargi da suka yi mai da batanci qala ya qaumi laysa
qala ya qaumi laysa bi dalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin
sannan
أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم على رجل ولعلكم ترحمون
بارك الله فيك انبلوه ينزل يا فارا جانا فجان ما يفادي لي قري اكوي بكاتر اقارا مو ان ينزل كم متاني بيان دمين دي اي قوكرين سيتو سدقا علاك بسكي تكي اكاو سدهاتكي انسنا دربو راك سيد انفاد دبيان دبركو سيد باسو امسر yarban da suka miji da batuncin da suka dingi na gare shi ma wai yana cikin fata fatan ma wai a sarari qala zati ya qaum ya ku mutane na ku yi tunani dai wanda ya kamata amma gaskiyan zance shine laysa bi dalalat ba wata fata ta kare da ni tutan sun ma nuna fatan da Nuhu yake da shi mai yawa ne kamar da naga mai sharhi ya nuna da suka ce me suka ce mishi inna lanaraka fi dalalin 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 kaga lafazin mufradi ne lafazin amma malamin suka ce wannan mufradin ma'anarsa da yawa suke ji kana cin bace bace masu yawa da aka ce mu bi sai da aka mata sai a ce mu bi na tun dan akalla a ta ani santa da ita dan sifaci ta abubuwa masu yawa amma ita ma sai aka zakkara lafazin domin ya bi muzakkarin lafazin da ya gabata shi sai suka ce fi dalalin kuma suka ce mubin amma ma'anar fi dalalatin mubayyinat sallallahu ala wa alam da Nuhu ya zo ba su amsa sai ya ce laisa bi dalalatin ko wata kwaya ɗaya kalmin kalban da shi na san abin da nake ai da ban gaya muku irin wannan sakon ba bayan ku muna nan tare da ku shi ruwa 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 a gaban ku aka biye ni a gaban ku na tashi ko muna mu'amala irin ta rayuwa da ku muna kallon abubuwan da kuke ban taɓa tsoma muku baki ba duk da ni dai ban yi tarayya da ku tun abin da kuke yi na shirka da al'adar gargajiya ba amma dai ban taɓa ce muku ku ci kanku a kai ba kuka ga yanzu da rana tsaka ina mai wannan shekarun na shiga sahun da tibai ne maku irin wannan bayani to ai magana wai bata ba ta kaso ba ko bata ɗaya kallin talba ne da shi lafiya ta lau yawa kawai ina isar muku da sako ne na ubangiji ai laysat bi ayyi naw'in min anwa'id dalal ba ni da ko nau'i daya daga cikin nau'in bata balle na ma ce bata ma na har da yawa amma me gaskiyar al'amari me gaskiyar matsayina walakinni rasulun min rabbil alamin sai dai ni manzo ne dan aike ne daga ubangijin kowa da komai baki da ubangijin mutum da aljan da mala'iki da sama da ƙasa da ruwa da iska da ƙwari da itatuwa da komai gaba ɗaya to wannan ubangijin shine ya turo ni da wannan saƙon uballighukum risalati rabbi ina isar muku da saƙonni na ubangijina na fara da abin da ya fi mahimmanci jibon tafiya wato tauhidi kamar yadda wannan take sunnar annabawa gaba ɗayan su idan suka zo kina zuwa ga tauhidi suke budewa da shi sai a tsaya nan a taurari amsar wa'anda aka isar masa saƙon idan sun amsa shi ke nan bukata sai a je mataki na gaba me mataki na gaba a karanta da su sallah a nuna musu muhimmancin da tunda kun musulunta to yanzu babban aiki na bi da ba a wasa da shi a cikin musulunci shine sallah ita ma an suka ce a wannan mai sauki ne mun yarda da dini tsari sai je mataki na uku me mataki na uku a cikin musulunci baya ga tauhidi baya ga sallah shine batun zakka sai a dora su akan zakka idan zaran sun aishi wannan to sauran darussa sai a ci gaba da karantar da su mataki ba mataki a hankali a hankali a hankali har wanda zai zama bijimin malami ya zama kamar yadda Allah ta'ala ya tsara to yanzu ya isa da sakon farko kuma sun maida mai bakar magana akan bakar magana da suka maida masa yake musu karin bayani yace uballighukum risalati rabbi shi ma uballighu ana iya cewa uballighu kamar yadda Allah ya karanta bi tashdid kuma ana karanta bi taqdid uballighukum uballighukum risalati rabbi ina isar muku da saƙonni na manzanci na ubangijina wa ansahu lakum sannan ne muku nasiha ina jan hankali ku ina kokarin daidaita fahimta ta da taku akan tauhidin Allah da kuma bin dokokin ubangiji kalmar nasiha abu ne mai fadi mukan tsuke ta wani lokaci idan muka ɗauka kamar kawai an ɗanyi wani ɗan abu haka ka ɗan ba da haƙuri ka ɗan yi lallashi ka kwakwafa kamar wannan shi ne kawai matsayin nasiha ko kuma an gama sallah ka ga akwai abin da ya kamata ka faɗakar da 'yan'uwa musulmi saboda muhimmancinsa ka miƙe ka ɗan wasu kalmomi za a ɗauka kamar wannan ita ce nasiha ai al'amarin nasiha malam annabi ya girmama shi fiye da wannan matsayin a inda ma ya ɗauki addinin ka ce kan ma ya ce shi ne nasiha yace addinu an-nasihat addini shine nasiha addini shine nasiha ba wai addini nasiha ne ba wancan hadisi yake nimi idan ka ce addini nasiha ne kenan abu kaza ma zai iya zama nasiha abu kaza ma zai iya zama nasiha a addinu an-nasihatu addini shine nasiha kenan nasiha mai take addini saboda Nuhu cikin jerin karanta da tauhidi sai ce wa ansahu lakum uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum ina isar muku da manzancin ubangiji na gaba daya kuma inda ya muku nasiha kenan isar da manzancin har wa yau shine nasiha din an yi adabi da wawi ne kawai aqafan ko aqafa bayani ina fata ana fahimta wa ansahu lakum uridu alkhaira lakum dama aka kaice daga cikin tarihin nasiha suna cewa bazlul khairi lil ghairi isar da dukkan abin da yake alkhairi musamman ta bangaren addini a addinance alkhairi a addinance isar da shi ga wani wannan shi ake kira nasiha takaitan takaita saboda addini gaba ɗayan sa nasiha ne karantarwa nasiha ce wazantarwa nasiha ce haddatar da bayan Allah alqur'ani mai girma nasiha ce haddatar da su hadisan manzon Allah da sanin ma'anoninsu da ɗaukaka su a aikace cika wannan yana ɗaukar ma'anar nasiha sannan wa a'lamu min Allah ina da wani ilimi daga Allah wa ke faɗin wannan magana Nuhu alayhi salatu wasalam manzon farko ina da wani ilimi daga Allah ma la ta'lamuna abinda ku ba ku da ilimin ba ashe ni ya tantance ku saurara ku kwantar da hankalinku abin ba rigima a cikin ba na bakan magana ba ku dai sake tunani a matsayinku na mutane ba dabbobi ba a matsayinku na masu hankali da basira kuma a matsayinku na wanda kuka sani tun ina karami har zuwa wannan lokacin na zo da wannan babbar magana na zo da wannan gagarumin sako kuma na ce daga Allah ya kamata kar ku bari kanku ya zafi kwantar da hankalinku ku saurari wannan sakon da kyau ina da ilimi daga Allah a alamu bil wahyi min Allah ma la ta'lamuna min al umur al atiya ina da wani ilimi daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta hanyar wahayi wannan ilimi ya zo mani abinda ku ba ku da wannan ilimin ba ku da masaniya game da al'amuran da ke tafe Allah ne ya san su kuma shi ke sakurowa ya bani labarin ya zama ku fa aminu bima jitukum bihi don haka ni ina ganin kawai ku sakankance ku amince ku saki jiki ku yi mu baya ga abinda na zo muku da shi li'annahu alhaq domin wannan abin da zo muku da shi shine gaskiya kuma idan kuka sake tunani mai kyau awa ajirtum shin wayan zai ku daya mamaki ina abin mamaki ina abin daulewar kai da gurbatar tunani an ja akum zikrun min rabbikum saboda kawai wani wa'azi ya zo muku wani darasi wani ilimi ya zo muku daga Ubangijinku menene bako menene sabo ai ma wani abin mamaki bane kun dai sa akwai Ubangiji to menene sabo bo bako dan ya aiko da wa'ayi ya aiko da ilimi daga gare shi zuwa gare ku ko kuna nan a matsayin bayansa shi kuma yana nan a matsayin Ubangijinku ku kayan sa ne mallakar sa ne akwai manufar da ta ya kawo to menene dan ya saukar da wa'ayin da zai nuna muku wannan manufar dan ya kara inganta rayuwar ya kara inganta alaƙar ku da shi menene abun mamaki sai ku tsaya kuna neman ku kare ta ala rajulin minkum wannan sako kun ji shi ne ta halshen wani mutum daga cikinku sai ce ala rajulin minkum nan ma akwai gayar kwadaitarwa bai ce kuka ji shi daga gare ni ba da ya ce kuka ji shi daga gare ni akwai nau'in ɗaukaka kai da kuma nuna masu kamar ya tunci a zahiri sako ne daga Ubangijin ku kuka ji daga wajena ba alama dan wani jin kai haka da wato izza haka amma sai aka kauda wannan dankar ma ya zama sanadin dagulewa tunanin wani sai aka ce ala rajulin min menene abun mamaki dan wani zikiri ya zo muku daga Ubangijin ku kuma zikirin ya zo ta halishin wani mutum a cikin ku kaga ya fi jawo ulfa da tafiya tare da kuma ne nuna cewa shi dan gida ne ba bako ba wani mutum ne daga cikin ku ya zo da wannan sabon menene na mamaki kuma ya zo ne liyunzirakum domin ya muku kashe ya gargade ku ya ja kunnan ku domin ba a yi ku dan ku rayu da kanku kuma ku cimma abinda kuke so da kanku rayu da tattafiya a haka a hatta dabbobi da ba sa magana akwai tsari irin nasu sai Allah ya gina su a kai ya kuma sanar da su ta hanyar ilhama yadda za su cin moriyar wannan haduwa ta su sai musu amfani sun san abokan gabansu abinda zai zama musu haɗari ko a rayuwa su kauce mashi kuma sun san hanyoyin da za su jawo ma kansu amfani to ku ku alhamdulillah mutane ne ƴan adam kuna da hanyoyin sadarwa kuna da sauti kuna da halishi to akai amma yana harshen ɗaya daga cikin dan shirya ku akan abin da zai muku amfani duniya ku da lahira ku ku san ubangijin ku kan ni na hakika wanda ya kamata ku kuma ku san matsayi ne kuma ku san cancanta shi da bauta ku san yadda ake ita bautar menene ba ku a wannan abu na gaba da yasa wannan zikiri ko wannan ambato ko wannan ilimi zo muku daga ubangiji shine wanda tattaku domin ku kiyaye saba ma Allah wala'allakum turhamuna abu na ƙarshe kuma don a yi muku rahama a jikinku matuƙar kun saurari wannan saƙon da idan basira da kunnan basira kuma kuka aiki da shi da ikhlasi to ƙarshen al'amarinku shine ku samu rahamar ubangiji mai ɗorewa dindindin don Allah har yanzu ƴan uwa shin cikin usulubin da annabi Nuhu ya bi wajen fitar da wannan saƙo akwai wani abu mai kama da takala ko jan rigima ko nuna ba ku isa ba ni ne kawai na isa ko ko akwai wani abu na nuna irin ni ga dandan ni dan gida kaza ne kabila wane ne duk babu wannan usulubi ne mai tafshi kira zuwa ga alkhairi amma har yau dai mutanen ba su amsa nan ba kissar ake so a kawo ɗari bisa ɗari ba a'a ana so a nuna mana Allah ya turo annabawa da tauhidi da bayanin addini da kyakkyawar mu'amala amma bayan Allah da aka turo mu annabawan sun kiyarda da wannan annabawan kuma sun ja su da faɗa an yi rikici an yi ba ta kashi amma ƙarshe su garin su ne suka halaka annabawa ne suka kai labari don haka yanzu an takaita an yi hazafi a wajen sai aka tafi kai zan sarfa ce
فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين
فكذبوه تاكيد تسر عليك أشياء لكن دون من أسلول الميكو وننن ya kamata mu ƙara kallon ayoyin nan mu tsano ɗan abubuwa da za su zama mana tiyari na tafiya musamman harkokin da'awa don ka shiga wurin da ba musulmi ba ba ka buƙatar dogon suru ba ka buƙatar dogon bayani kawai kai tsaye ka nuna musu Allah girman Allah da kuma wajabcin abota mashi sai ka tsaya yana ka ji amsa za su baka juna idan sun ba da amsa ta haɗin kai da fahimtar juna to daga nan yadda dama ta bayar sai kuma ka san irin darussan da za ka ɗora idan ku kai tsaye sun faɗi musuluncin sun amsa sun yi imani sun shiga shikenan buƙatar ta biya kamar yadda aka faɗi da su kawai sai a je darasi na gaba idan ba su amsa ba tambayoyin da za su yi maka ko kuma irin raddin da za su baka martanin da za su mayar maka daga nan kuma zai zama matakalar mataki na gaba da za ka je da su amma dai kai ka sani fushi ba naka ba ne faɗa ba naka ba ne ƙosawa ba naka ba ne ka ɗauki kanka tamkar likitan mahaukata kuma mai maganin mahaukata kaga dai mahaukaci ba ka jira ga abin da zai yi kai kaza bai kamata kai kaza ba za ka cimma wata haka shi haukan kawai ne da ko kuma kan ka taimake shi a halin da yake ciki kai mai maganin haukan idan ya taso ya maka hauka kai kuma kun sa da kai hauka wani ne ba wani ne ba duk kun zama da yake yanzu dai da ake ran Nuhu zai kusa zai bi zunzuma ayi magana duka mai tafarko ta aikata dubun zumashi kala da mala'u min qawmi inna lanaraka fi dhalal mubin inna hada wani kalma la nara ainihu ba wata kawai tabbas kana cikin bata wannan magana da mai kai kama mu za ka kalli zaba idan mu zo ka tsoro malaku min al'ain bayru mu suka gaggame bakan magana amma bai saka ba abinda ya kore kawai batan da suka ce yana da magana amma wanda kan daidai ne kuma daga ubangiji ne kun ne jin zulubin da ya fara saraka mai wazi ba daidai bane bai fusata sai inda ya ga ana saba ma Allah da gangan an yi Allah da gangan to sai ya nuna bacin nan wannan kuma yana zuwa ne a wa'azin cikin gida idan ka ga musulmi suna wasa da umarnin Allah sun yi birni da karantar manzo Allah sun zaɓar mu kan son zuciya suna cin haramiya ba tare da ɗaukautawa ba duk abin da ya fito a bakin suna furtawa to anan ba dole kai jinkin sai ka sunnantu da sunan manzo Allah ko kuma idan yana wa mutane wa'azi a cikin gida hankalin da zai tashi idan sai ya jaji jiwon da su fito ka annahu mundur dai kamar yana kwamandancin sojoji a bakin daga tunda dama ya kai in ka ga mutane da suka siga irin damar hissi to sai kai musu jinkin ya ayyuhan nabi جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم a lokacin mujahada to ba ta daga lokacin kina zuwa ga tauhidi ba ta sauci amma wanda kike kina ya shigo to shi nan ne zaka nuna maka sauci duk kafircin kafiri da kai kafircin fir'auna ba duk iya wa'azin mai wa'azi da salan kira bai ga annan Musa ba kuma annan buzan ma tare da annabi haru dukkanin su manzanni kowanne su biyun aka tura gaba ɗaya zuwa ga fir'auna amma aka ce fa qula lahu qawlan layyinan da Allah ya tabbatar ko ya sha ku ga mai magana mai taushi saboda haka akwai buƙatar masu wa'azi su riƙa ɗaukar usulubin da a wasu daga alkur'ani mai girma da sunnar manzon Allah sallama da kuma maganganun magabata na kwarai a cikin wannan addini na yin magana a inda ta dace bisa kallon mutanen da ake mawa sannan a wani lokaci ake sannan kuma me ake so a cimmawa sakamakon wannan magana duka a kiyaye a ɗauke ni wannan usulubin zai taimaka kwarai in ka yi iya abinda kake iyawa aka kare kaka to karka damu domin yanzu ga manzon Allah annabi Nuhu alaihi salatu wasalam Allah yana ce mana fa kazzabu da su kare kashi kare ta mai take nuni sai suka buɗe fada kawai da shi kawai fada kurin dukan yau ba na gobe ba da jiya ba na shekara haka dai suke ta azabtar da shi malamai suna cewa babu wani manzo da Allah ta'ala ya taɓa turowa ya samu matsala ta cutarwa da wato mugunta da keta da azabtarwa kamar annabi Nuhu alaihi salatu wasalam in dai ba annabin da aka kashe in dai gwale-gwale da wahalar da kafirai ke ba annabi ba ta kai su ɗauki ran shi ba wanda akwai tulin annabawan da kafirai sun kashe su to in dai ba a kai da kashewa ba wuya ce ɗaya ta duniya to babu wanda ya ci wuyar kafirai kamar annabi Nuhu alaihi salatu wasalam ko ba su daina ba fa hatta kan manzon ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun fasa mashi goshi sun karya mashi haƙori sun jina tashi jini tun daga saman kansa a cikin takalmi kawai ya je da da haka mai da'awa mai kira zuwa ga tauhidin Allah mai son ayi gaskiya to ka shirya ma kalubale daga abokan gaba da makiya gaskiya za su haɗa kai su zama abu guda a kan fa kallabuhu sai suka ƙaryata shi sai kuma faɗa ya kama ya kaure Allah ya ce fa anjaynahu sai muka tsallakar da shi daga haɗarin su muka fitar da shi wanda zai da ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da Nuhu shi ne ya yi tsufa ruwan da Allah ya malalo ya makare duniyar da dan adam ke raye a cikin ta a wannan lokaci ruwan rumana sai ya zama da nuhu da ɗan tsirarin da suka yi imani da shi wanda ba mu san adadin su ba a shakance a ruwaice amma dai ana nuna mutane da ƴan kaɗan daga nan sai nau'in dabbobi jinsu su aure guda kamar da alƙur'ani ya faɗa Allah ya tsallakar da su fil fulki a cikin jirgin ruwa wanda Allah ya umarci Nuhu da sassakawa fa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina su ko wanda suka kare ta ayoyinmu suka yi wa Nuhu gatse suka yi mashi izgili suka yi mashi wulaƙanci suka ƙi sauraronsa Allah ya ce muka halakar da su a ruwa babu wanda ya kai labari cikin su manzansu da matansu lokacin da halakarwa Ubangiji ta faru innahum kanu qauman amin hakika wannan mutane sun kasance mutane ne makafi amin makafi anil haqqi wato sun makamce ma gaskiya wanda Nuhu ya zo muku da ita tauhidin Allah da bin dokokin Ubangiji da rayuwa ta addinin musulunci suka yi birin da wannan ka'idar sauraka suka zama makafi suna gani da irin su a zahiri a rayuwar da duniya amma Allah ya kira su makafi saboda a amal basirati daidai yake gara ma makawo na amal basirati amin jam'u amin yuqalu amin idan kana amal basirati idan basiran mutum ta toshe gair arimin ba umurki bai ma san kanshi ba bai san abinda zai mai amfani a aikata ba bai san abin da zai cutar da shi ya nisanta ba kawai na nan tsibge ta ana ce mashi amin akwai yawon ƙarshe amma ta mini ke share ta ami an gane ku ami wato makaho ke a amal basira akwai misali da dama daga cikin alkur'ani mai girma a waɗansu ayoyin inda ya buga misali da irin waɗannan wanda basirarsu ta dwadi basirarsu ta toshe Allah ya faɗa a cikin suratul hajj ban sani ba ko Allah ramma zai suna da ayoyin Allah ya ce afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum
afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fis sudur
wanda a cikin suratul ra'd ya ramma afaman ya'lamu annama
unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab
suratul isra'a ya man kana fi hadhihi a'ma
wa man kana fi hadhihi أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا
ومن أعرض عن ذكري
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى
دو أن الكلمة أعمى لكي وما عيوي كو شعمى da ke cikin ayat da aka fara karantawa duka suna kan layin a'mal basirati wanda bayi da basira daƙiƙi ba gida ba ƙauye wanda bai san haƙiƙanin abin da zai masa amfani wa lura ya kaga matsayin shi kaɗan ya wuce na dabba ta cika cikin ta koshi ta barbara ɗai illa iya amma duk wani tunani ko a addini ko a rayuwa kwata-kwata bai da shi jahili ne murakkab Allah ya fara mai turo da alifa da suna lan furu ya kullu na biha ba ka yawon bude ido a duniya su tashi daga area su daga shiya su su nauka su wata shiya tafiya irin ta lura da kallon ayoyin Ubangiji wannan ilimin mukan su ba su ilimin da zai sa ƙara girmama Ubangiji yadda da kaɗai ta sa sun rika hankalta ganin wannan ayoyin da za su rika gani na halitta ko kuma su samu kullun za su rika sauraron gaskiya da su kuma akwai ilimin da yawan duniya ne zai baka wannan ilimin shi yasa akwai wadansu al'adu wanda da za a gyara su da manufa suna da kyau wannan al'adu ne al'adun ɗauke yara daga inda suke a kai su wata nahiya da manufa da ta haka ake koyon karatun alkur'ani ta ɗauke yaro daga gaban uwaye ne a kai shi wani gari makaranta ya zauna amma a wancan lokaci kuma yana tafiya ne da tsari an san malamin da za a kai mawa ba kawai sani na ida ba sunan shi wani a ba wannan ba an san aqidarsa a addini an san zurfin ilminsa an san rukun amanarsa an san gaskiyarsa sannan shi kuma ya san iyakar ɗaliban da zai iya amsa wanda ba su fi ƙarfin ƙoƙarinsa wajen kula da su ba ya karanta da su alkur'ani ya karanta da su ilimin addinin musulunci wanda ya hada da tsafta da neman na kai da kokarin cin halal da kauce ma haram da tabbata akan gaskiya rukun amana cika alkawari da sauran abubuwa ya karanta da su ya ci hadisi na su ya addaba su mutanen suka taso cikin su yan garin su ne sun san al'adun su da dabi'un su da komai da komai duk sun san wani garin sun koyo al'adu da dabi'u irin na wa'ancan mutanen lalle ilimin su ba zai ci zama ba daya da a rayuwa ba da addinin da wanda ya dakile wuri guda kimiyya ta amma a yanzu abin sun yi canza waɗanda za ka yi kamar suna raba kansu da ɗiyansu da suka yi ba ne don samun sauƙin ɗawainiya da yara abin kamar ma mugunta mugunta kamar jeka ka mutu kuma ɗauki yaro ɗan ƙarami bai kai lokacin da nema ma kansa abinci ba ba zai iya tana da ma kansa wurin kwana mai kyau wanka tsafta lafiyarsa da sauran abubuwa kuma malaman da ake kai ma wayan galibi abinda kadai suka ta gaba shine zun surutin karatun alkur'ani babu adab babu tadi babu tarbiya ta kaga wannan gaskiya ka kashe yaran ka ne ba raye shi to daga wannan aya afalam yusiru bil ardi fatakuna lahum qulubun ya'quluna biha aw adhanu yasma'una biha ita fa innaha la ta'ma al absar walakin ta'ma al qulub allati fi sudur ba idanu ke makamcewa a samu matsala wai da idan ka ya makance ka samu matsala da ubangiji a ba haka ne matsala makantar da za ta saka samu matsala daga ubangiji ne makantar basira makantar zuciya ya zama ba Allah a tunaninka Allah ba bakin kome yake ba sai dai kawai san da kaga dama faɗin shi yadda kaga dama kawai ka ce Allah ko wani za ta yi magiya ka ce yi min don Allah ko wani a makamcin haka a'a ka san Allah makadaici mahaliccin sama da ƙasa mahaliccinka da ya halicce ka da niyya da manufa ka san wace ce wannan manufar idan ce ka bauta masa shi shi kadai ka kaɗa shi da komai sannan ya ake bautar me ya yi bautar waye zai zo mana da bautar kuma ya zama bayan sanin duka kana aiki da wani to yanzu basirarka a buɗe take kai ne mutunci kake wanda ya mallaki hankali ne kai ne ba ka da matsala wajen ubangiji ko da ko a zahiri ba ka gani jama jagora ake mara aya ta gaba afa man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqqu faman huwa a'ma a'ma din da ake magana nan ba a'ma ne na ido baye a'ma ne na basira kamar da wannan aya ta gaba ta fara yanzu kana kokarin ka daidai da cewa mutumin da ke da ilimin da muka saukar maka abinda muka saukar maka ya karance shi ya yi ilimin sa ya san kuma daga ubangijin sa aka saukar kuma yadda wannan abin shi ne gaskiya sai ka ce daidai take da makaho ashe waye makaho anan wanda basirarsa ba ta gani ta mutu bai san Allah ba bai san addini ko da ko shi ke karantar da garin yana da masters yana da PhD professor ne shi a fanni kaza da fanni kaza da fanni kaza wannan na ma da ake da farko sashin da yake abin tausayi abin tausayi wato yanzu ba mun sa ba kan addinin Allah kuma a yake sa a ya da addinin Allah mai amfanin farko sai sun ka ko akan wani bani ko zabar da in dai bai san addinin Allah anan wuri shi jahili ne to da kiki ne ina ci wannan a amalin da ake faɗa sannan yace innama yatazakkaru ulul albab kaga ashabul basair masu basira ta kwarai to su ne suke daukar addinin Allah kuma kana ya bi ama وهم الآخر تعمى وأضل سبيلا دول إذا مكاهوا الدنيا وعلى آخرة ما مكاهوا لي قال ما مكنت شيء الدنيا ده على آخرة ما يجيني أنا أقول أنا مكنت أما أنا مكنت اللي يجي أشي ما يجي بشي ما كم كشيء تلبسي ويجي هذا بتحسن الله بقى ده يجي ولا نبتها عم بيتنا to haka ita ma wannan ayar wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isan bankan wa nahshuru yawm al-qiyamati a'ma a'ma atan ha ya za'i haka qala rabbi lim hashadni a'ma wa qad kuntu basira kaga basiran na zahirin gani yake yi idan salahiya law zarau ya ji lahira an ta da shi makaho bai gani ganin da ba zai ba a can shine ba zai ga hanya ta gidan aljanna ba domin aljanna ta haramta a gari don ya tafi gaban ubangiji na mushriki Allah tsawon kuna ka makaho ne shi game da hanyar ta gidan aljanna domin kowa yana da gida aljanna yana da gida wata idan aka ce waka awon su keli ya zama gidan mutu za ka shiga ma sai an nemi haya ba yana nan dama an gama gina na ka na ba na wani ba gidanka na aljanna sai yan aljanna mu gada da yardar Allah Allah ci shi mu to wannan shine ma'anar wannan ayoyi basirar da ake magana akai basira ce ta zuci ba basira ta zahiri ta ido fitararsa ba ta ɓaci ba sannan akwai kuma ayoyin da suka yi magana akan waccan basira ta ido ɗin ita kuma wata ni'ima ce ta daban amma ba ta da alaƙa da abin da ya shafi kyautattuwar bawa zuwa ga ubangiji ayi misali za mu ga farkon suratul a'ama ko Allah ce abasa wa tawalla
abasa wa tawalla
dani
an ja'ahu al-a'ma
a'ma anan wurin aka a'mal basari ne ba a'mal basirati ba ne annabi ya sha mura ya daura fuska ya sakkau da kai saboda makahu ya zo gurin shi neman musulunci shi kuma a lokacin ya da kuma yana kokarin manya-manyan gari su karɓi addinin yana ganin idan manya suka karɓi addini to kawai an ci garin gaba da su wa'annan makahu da talakawa bikul zazi ne da rana sannan bai nuna kau da kansa ga wancan makahu ashe makahun shine mutum a gurin Allah wa'annan duk ta gina ba su gaba ne to su kahire ne shi ko wannan musulunci ya zo tambaya kaga nan amal basari ne ba nur basirati bane mun ga makafi wanda suka gwada abin tarihi a duniya wasu daga cikin sahabban manzon Allah ba su mutu suka koma ga Allah da idanunsu ba duk da radiyallahu anhum wa radu anhu saboda matsarar makanta ta ido ba ita bace ba matsala ita wannan jarrabawa ne daga cikin jarrabawoyi wanda aka yi ma ita wannan jarrabawa ne ya dogara da Allah ya haƙura ya ci jarrabawar sai da sakamakon jimin da Allah sai aljanna amma za a yi a'amal basir ce za mu aljanna ba duniyar ballantana lahira Allah tsawon wa ma ya tsawon a'ama wal basiru al'a'ama nan da al basiru ba makamo ne da mai gani kawai na al'ada na dabi'a irin da ita ba a'a yanda ko a hakan ma ka fassara wannan ayar da makaho da mai gani ba ɗaya suke ba ko a rayuwar duniya kama dai hakika ana nufin da wanda yake shirka da wanda yake kan tauhidi kwata-kwata ba ɗaya suke kun halittar wani a'ama wani wasu afala ta tafakkaru duk dai suna kan wannan usulobin Allah ta'ala ya taimake mu da taimakon sai sa mu dace kun ga kamar yadda na faɗa akwai darussa da za mu ɗauka daga cikin wannan ayoyi guda biyar wanda malam ya karanta mana ko shida ne muka ji su musamman a babu na da'awa mai da'awa yana buƙatar dauriya yana buƙatar tsananin kwadayi na musulunta wanda yake kira da haka duk abin da zai jawo hankalinsa da shi na taushin zance na sakin huska na inkanin mu'amala to zai amfani da wannan amma ba ya tabbatar da ya rike tauhidi abu zai shine sakon farko da zai kasa ya tsare ba a daga taba ana ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aika Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu zuwa Yaman dan yin wa'azi kira zuwa ga addinin Allah mutanen Yaman mutane ne masu addinin sama kun gane ku ahlul kitabi ne wanda aka tura shi zuwa gurin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa innaka ta'ti qauman ahlul kitabi za ka je gurin waɗansu mutane da adalin tashi suna rike da sauran su suna rike da dalilan suna aiki da su amma zuwa na ya soke waɗancan addinan gaba ɗaya sun yi tsaya ina tausaya ma waɗansu bayan Allah a cikin mu a yau a wannan ƙasar ta mu masu malanta masu ne masu malanta masu ganin sun fahimci addinin musulunci fiye da waɗanda ba su ba suna alfahari da haka wannan masu aƙidar daidaita addinai din kun gane su mugunyar aƙida ce ba kitsakkiya ce shukakkiya ce aikakkiya ce kuma a inuwar yahudanci aka kafa ta salo ne na faɗa da addinin musulunci yau har a nuna maka wa akwai wani addinin da za a yi ƙoƙarin daidaita musulunci su tafi kafaɗa da kafaɗa da wannan addinin wai don a zauna lafiya don a fahimci juna don a kirara Allah abin da ya shafi addini ba ra'ayi ba yanzu idan da waɗannan masu da'awar daidai suke ya za a yi su dace da shi matakin da manzo Allah ɗin ya ɗauka da ya tura Mu'adh ya ce za ka je gurin mutanen da ke da littafi falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa innahum ad'uuka li zalik fa 'alayhim anna allaha afterada 'alayhim khamsa salawat fi kulli laylin wa yawmin ولين فإنهم أدعوك لذلك فأخبرهم كوف عالم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم ذاك يقولون وأن سمت عليهم ما تلت عنه أبن ذاك تارك كذا سوى قريش توحيد الله إن سنأمطع aje matakin zalla in san amsa aje matakin zalla yanzu wanda zai ce maka shi ya kware da shi da rabaran duk addini suke yi da wannan usulubin ya je wurin rabaran gaskiyar magana in ka je wurin rabaran ko fasto ko wane ne falyakun awwala ma tad'uhu ilayhi shahadata an la ilaha illa wa anna muhammadar rasulullah ita kenan magana babu tabiyinta sai an sa ta mutunci سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعلمكم أنكم تسمعون من الدنيا إن شاء الله.